Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. A jamhuriyar Najeriya za ku iya kama mu a tashar VOA Africa da ke birnin Yamai akan mita 102.5. Haka ma za a iya samun mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM duk a jamhuriyar ta Niger. Sannan muna nan ko da yaushe a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare assalamu alaikum da fatan kun wuni lafiya. Muhammad Lalo ne tare da Ali Mustafa Sokoto muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya da Niger. To a cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa ƴan Najeriya mazauna ƙasar Sudan ta Kudu sun yi kiran a kai musu dauki bayan barkewar sabon rikici a Juba babban birnin ƙasar. Ko me ma'aikatar harkokin wajen Najeriya ke yi dangane da wannan lamari?
Duk da ministan harkokin wajen Najeriya lokacin da naje bai office amma kakakin ma'aikatar Dr. Clement Aduku ya gaya min cewa za a fitar da sanarwa ta musamman akan wannan al'amari.
Sannan masana a fannin tsaro na fadin albarkacin bakin su kan matakan da gwamnatin shugaban Muhammadu Buhari ke dauka a yaki da masu satar shanu da yan fashi da makamai da suka addabi arewa maso yammacin Najeriya da sauran sassan kasar. Kuma kan wannan batu muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Shin ya kuke kallon waɗannan matakan na yaƙi da masu satar shanu? Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma za mu fara ne da labaran duniya.
To jama'a barkanku da wuni, muna fatan kuna nan kallo kamar yadda muke a Washington. Najeriya tana buƙatar zunzurutun kuɗi mai yawa kamar dala miliyan 164. Domin ta hana yunwa kashe dubban mutane a sashen arewa maso gabancin ƙasar, a cewar wani jami'in wata cibiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya. Daman jami'an ƙungiyoyin ba da tallafi na duniya Boko Haram ce suke ɗora laifin haifar da wannan bala'i na matsalar yunwa a wannan sashe na Najeriya a sanadin hare-haren tsagirancin da suke kaiwa. Ita wannan fafatakar da aka share shekaru 7 ana gwauza da ita ƙungiyar ta ta'addanci ta Boko Haram. Ya tarwatsa harkokin noma da kasuwanci, ya janyo mutuwar mutane sun fi 20,000, kuma ya saka mutane kamar miliyan 2,700 su bar Najeriya sai gudun hijira zuwa ƙasashe makwabtanta kamar su Kamaru, Chad da Niger. Toby Lanzar, jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya mai kullen mata da ayyukan ba da agaji a yankin Sahel, ya ce akwai yara ƙanana sun kai 250,000 a jihohin arewa maso gabacin Najeriya wanda suke fama da rashin ingantaccen abinci, kuma a cewar shi idan ba hakali aka yi ba fa za a yi asaran yaran nan 50,000 daga cikinsu saboda masifar yunwa. Jagoran hukumar NEMA ta Najeriya mai ba da agajin gaggawa Muhammad Kanar ya ce sansanonin 'yan gudun hijira kullum sai cika suke da sababbin mutanen da ke kwararowa cikinsu.
A halin yanzu kuma ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta zargi kuma mun ƙasar Kamaru da cewa suna gallazawa mutane da dama da sunan yaƙi da 'yan Boko Haram, ciki har da kisan gilla, gana wasu azaba da kuma kama mutane barkatai. Ƙungiyar ta yi zargin cewa kusan kowane wata hukumomin na Kamaru suna tsare mutane sun fi 1,000 a cikin abin da ta kira halin rashin imani, inda kuma da yawan mutanen suka mutu saboda yunwa, cututtuka ko azabar da ake gana musu, musamman a gidajen yaron da ke garin Marwa a arewacin ƙasar. Daraktan ƙungiyar Amnesty mai kula da ƙasashen Afirka ta Yamma, Aliyontin, ya ce kuma mun na Kamaru suna bisa hanya wajen kokari yaki da Boko Haram, amma kuma suna amfani da wannan dalilin wajen cin mutuncin jama'a ta hanyoyi da dama da suka hada hadda salwantar da jama'ar. Sai dai kuma hukumomin na Kamaru sun yi Allah wade da wannan rahoto da fitowarsa, wato da ya fito a yau Alhamis, inda wani kakakin rundunar sojin kasar Colonel Didier Bajek ya ce sojin Kamaru, wato sojin Kamaru, suna da cikakken horon da aka basu kuma ba su azabtar da jama'a. Shi kuma kakakin gwamnati Isa Ciroma cewa yi wato wannan rahoto yana da alamun nuna son rai, har yake mamakin abin da ya hana Amnesty din ta fito ta yi wannan bayani da lokacin da aka kashe wato mutane da dama a yaƙe-yaƙen da ake a Kamarin.
To muna ba ku wannan labaran nan ne daga sashen Hausa murya Amurka a Washington DC. Rahotanni daga Kenya sun ce ashe mutumin nan da ake zargi da ya harbe wasu 'yan sanda guda 6 a yammacin ƙasar Ayawa Tamis shi kansa ɗan sanda ne. A da labaran da aka soma warwatsa sun ce mutumin ɗan ƙungiyar Al-Shabaab ce take Somalia, amma daga baya wasu ƴan sandan Kenya guda biyu da suka ce a boye sunayensu suka ce ya dan sanda ne dan uwansu mai suna Maslaha. Mutumin dai ana zargin sa ne da cewa shine yake samun ita wato su kungiyoyin al-Shabab da Al-Qaida mutanen da suke taya su yaki a can Somalia din wace kasa ce dake makwataka da Kenya. Al-Shabab dai ta jima tana daukan nauyin hare-haren da aka dade ana kaiwa a sassan kasar Kenya daban-daban. Abinda ta ce tana yi domin maida martani ga Kenya din da ta aika sojan ta suje cikin Somalia a yi fada da su.
To labaran duniya kenan daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To za mu fara rahotannin namu ne da rikicin Sudan ta Kudu, amma za mu dauko tushen labarin ne daga Najeriya. Inda a Najeriya mazauna Sudan ta Kudu suka yi kiran a kai musu dauki bayan sabon rikicin da ya barke a Juba babban birnin kasar. Daga Abuja, Hassan Maina Kaina ya bi diddigin wannan labari ga kuma rahoton da ya aika mana.
Rahotanni sun ambato shugaban ƴan Najeriya a birnin Juba, Mr. Francis Agunnaya, na kokawa bisa irin halin tsaka mai wuya da ƴan Najeriya ke ciki a Sudan ta Kudu. Al'amarin ya makai ga sojoji na gaya wa ƴan Najeriya da suka sami mafaka a gidajen fararen hula da su tattara nasu ya nasu su san inda dare ya masu. ƴan Najeriya da ke kudancin Sudan sun ce sun tuntubi ofishin jakadancin Najeriya kan halin ni yasu da suke ciki, amma kamar da suka ce sai jami'an jakadancin suka tambaye su shin ko akwai ɗan Najeriya da ya rasa ransa a wannan sabon tarzoma. Akan haka na tuntubi ma'aikatar harkokin wajen Najeriya shin ko me take yi. Duk da ministan harkokin wajen Najeriya lokacin da naje bai office, amma kakakin ma'aikatar Dr. Clement Aduku ya gaya min cewa za a fitar da sanarwa ta musamman akan wannan al'amari. Tuni dai wannan sabon rikici ya tarotsa mutane 36,000 daga gidajensu kuma ciki har da ƴan Najeriya.
Mu'azu Hardawa kwararre ne a sha'anin Sudan ta Kudu.
In ka shigo Sudan daga El Jineina, kai shiga Zalinge, Niyala, Kurdufan, El Fasher, idan ka gangara Hosti, Erahat, Nuhut, Obeid, Sinar, Jamazin, ka gangara Gedare, Madani har zuwa yankin ainihin Port Sudan, to duk akwai ƴan Najeriya suna da yawa a wajen. A yankin Sudan ta Kudu ƴan Najeriya ina ga a gaskiya yanzu akalla dai daga kimanin 600,000 haka zuwa 700,000. Akasari kuma sun fi zama a Juba.
Kasashen Amurka da India tuni suka tsara yadda za su taɓa ƴan kasashen su daga kudancin Sudan, yayin da ƴan Najeriya na can na walagigi. Ambasada Yaro Yusuf Mamman kwararre ne kan sha'anin diplomasiya.
Tun harin da ake ciki a kudancin Sudan da yadda matakan da majalisar ɗinkin duniya ta ɗauka da yadda kasashen African Union suka tsaya, abin bai kai yanayin da zamu ce mun yi saurin aikawa da kwashe al'umman ba.
Masu fafutuka irin su Barisa Yakubu S. Bawa Malumfashi sun fara nuna damuwa.
A kasashen da suka ci gaba labari za su ji za a yi wani abu wanda yake zai kawo matsala da jama'ar kasarsu. A nan take za su dauki mataki na gaggawa fitar da jama'ar su a irin wannan kasashe.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To kungiyar bunkasa tattalin arzikin yammacin Afirka ta ECOWAS kuma sai da yawo. Ta ce tana shirin kaddamar da wani tsari wanda zai tabbatar da cewa jama'ar yankin ba sa fuskantar musgunawa ta hanyar karban nagoro da ake zargin jami'ai na yi musamman akan iyakokin kasashen yayin da suke zirga-zirga. Daga mai ga rahoton da wakilin muryar Amurka Sule Mumuni Barma ya aika mana.
Shekaru 41 kenan da shugabannin kasashen Afirka ta yamma suka kafa kungiyar ECOWAS ko sai da yawo da zummar haɓaka tattalin arziki da kuma samar da sukunin zirga-zirga ga al'ummomin kasashen yankin ba tare da wata tsangwama ba. Sai dai kungiyar ta ECOWAS ta ce a yau abun ba haka yake ba a zahiri idan aka yi la'akari da yadda ake karɓar nagoro a hannun matafiya. Dalili kenan da sai da yawo ta ce da sake, in ji babban kwamishinan ta mai ofishi a Abuja, Marcel Alain de Souza, a yayin da yake gaya wa manema labarai dalilansa na wata ziyarar da ya gudanar a jiya a nan Yamai. Tuni dai kungiyoyin fafutukar kare haƙƙin ɗan adam da tabbatar da demokuraɗiyya suka fara tofa albarkacin baki akan sabuwar alƙiblar da kungiyar sai da yawo ke shirin dosa. Abdu Alhashi Idi shine jagoran kungiyar Association Nigerian for Injustice Social.
An dai Allah ya sa da gaske yake shi shugaban na sai da yawa. To mutane suna so su gani a tahiyarsu da zawwa. Zan tashi yanzu in tahi Mali daga Burkina da mota in tahi Mali a bar tambayar jika a bar tambayar dari. shine ƴan ƙasa suke so su ga.
Kungiyar ta ECOWAS a ta bakin babban commissioner ta dora wa shugaba Buhari na Najeriya da Alassane Ouattara na Cote d'Ivoire da John Dramani Mahama na Ghana da Isu Muhammadu na Niger alhakin gaggauta binciko hanyoyin da za su bada damar kirkiro da kudade na bai daya a yankin sai da yawo, matakin da masanin tattalin arziki Dr. Soli Abdullahi ya ce yayi daidai.
Kadiba ga irin muhimmanci abin ke ga yau in zaka tafiya daga nan Niger zaka tafi Akara, tile sai ka je banki ka sauya kudin Niger sefa ka sauya su da kudin Ghana CD. In ka je Chiles kana so ba ka so sai ka kashe wannan kudin saboda ba ka komowa da CD cikin Niger saboda ba su da wani wani cikin Niger.
Masu nazarin al'amuran yau da kullun na danganta wannan sabon yankuri na ECOWAS da darasin da talakawa suka ba shugabannin kasar Burtaniya, inda a baya-bayan nan ta hanyar ƙuri'a suka cire kasar daga kungiyar tarayyar Turai, duk wanda cewa ba haka ma'aikantan kasar suka so ba. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To batun sata shanu da fashi da makami na daga cikin ababen da ke cewa mutanen yankin arewa maso yammacin Najeriya tuwa ƙwarya. A jiya ne gwamnatin Najeriya ta kaddamar da wata runduna ta musamman da za ta yaƙi wannan matsala wadda ta yi sanadin mutuwar mutane da dama tare da asarar dukiyoyi. To ko yaya masana ke kallon irin waɗannan matakai da gwamnatin ta Najeriya ke ɗauka kan masu sata shanu? Tambaya kenan da newa Dr. Bawa Abdullahi Wase, masani a fannin tsaro.
To bisa ga alƙawari da ya yi cewa zai daidaita waɗannan sahu, yanzu ita ce yake daidaitawa. Misali a yanzu wannan runduna da aka kafa a jihar Zamfara. Ba yadda za a yi a ce ƙasa kamar Arewa wadda ita ce take da kashi 72.8 bisa ɗari na duk faɗin Najeriya wadda ba a santa da fashi ba, yau an waye gari an talauta jama'an ƙasan duk ma'aikatan masana'antu kaman na yin kayayyaki wadda suke Kaduna wajen 15 ba ɗaya da yake aiki, ma'aikata na auduga ba wanda yake aiki, ma'aikata na fatu da ake dauka a je kasan waje duk wanda suke arewa ba wanda yake aiki. To kaga kuwa dole matasa su sama ma kansu mafita. Mafitan kenan ya haifi wannan tashi da aka shiga na dukiya.
A matsayinka na mai sharhi a fannin tsaro, kamar menene ba ƙwarin gwiwa cewa wannan runduna za ta yi tasiri?
Wannan karon abin da ya sa muka ce za a samu bambanci don waɗanda da ɗin ma suka yi sama da faɗi suka yi handama suka ga ba abin da zai faru. A ce a da ka yi zato ko an gaya maka a Najeriya wanda ya kai general za a kama shi a mashi handcuff a sa shi a ɗakin jarum ya kwanta a ƙasa ya tashi a faɗa ga laifinsa duk duniya su ji, da ba za a har abadan a Najeriya ba a taɓa zato za a samu lokacin da za a yi wannan ba, amma mun san wannan lokacin yana zuwa kuma shine ya zo. To ka ji bambancin abu waɗanda da aka girka a da wanda yanzu ake girkawa.
Dr. Bawa Abdullahi Wase, masani a fannin tsaro. To kan wannan batu na kafa rundunar da za ta yaƙi masu sata shanu da fashi da makami a yankin jihar Zamfara da kewaye muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Shin ya kuke kallon waɗannan matakai da gwamnatin ke ɗauka? Amma kafin nan bari mu shakata da wannan waka.
Kila fa kai ka fada mu gargade mai gina da min mugunta,
mu gargade mai gina da min
mugunta, mu gargade mai gina da min mugunta,
mu gargade mai gina da min mugunta,
kai ko wanda yayi mu Allah sarki ya kwabe mai gina da min mugunta,
mu gargade mai gina da min
mugunta, kai yan uwa mu sa alheri zuci ya mu taimana da amma mu barge na da min mugunta,
mu gargade mai ke.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama, a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zanna na ta sabuwar lambar 202-205-2655 26555.
To madalla kiran mu na farko ya fito ne daga jihar Kaduna. Wane ne akan layi?
Sunana Ibrahim Alarama daga cikin Kaduna.
To Ibrahim Alarama, muna maka marawa da zuwa wannan fili, menene ra'ayinka?
To ra'ayina gaskiya dangane da wannan runduna da aka kaddamar da ita, na yi matukar farin ciki, domin haƙƙi ne dama akan gwamnati ne, kamata gwamnati ta ga ana almubazzarantar da dukiyoyin jama'a, koko ana kwace musu su sa ido ba ta yi wani abu a kai ba. To fatan mu dai wannan runduna ta yi aiki yadda ya kamata, kuma ba ma masu satin shanu ba, hatta ma masu garkuwa da jama'a suma ya kamata a ce a yi wata rundunar da za a magance wannan harkar tsaron da muke fama da ita.
To madalla, mun gode Ibrahim Alarama da Kaduna. Ga wani mai kira daga wato karamar hukumar Barikin Ladi da ke jiha Filato. Wane ne akan layi?
Abdullahi Hassani.
To wala Abdullahi, muna jinka, amma sai kaɗan ɗaga murya kaɗan da ƙyan nake jinka.
To alhamdulillah, da sai wato dangane da wannan maudu'i da kuke magana a kai yau. A gaskiya daman a ce kamar jihohinmu na arewa ɗin nan, matsalolin nan da aka samu na rashin wato tsaro yake kamata, a gaskiya wannan abu yana cewa mutane zuwa ƙarya, kuma ya karye tattalin arzikin wannan ɓangare. To bisa ga zato na kirki da muke wa shi General Buhari, muna fata wannan runduna da ya kaddamar ya ba ta goyon baya yadda ya kamata, domin a samu a shawo kan wannan al'amari, kamar yadda aka samu wato tsagaitawa daga ɓangaren Boko Haram. Kuma muna
to madalla, mun gode Abdullahi daga Barikin Ladi jihar Plateau. Ga wani kira daga Gashuwa jihar Yobe. Wane ne akan layi?
Kana magana da Yakubu Bakani ce.
To mala Yakubu, muna jinka.
Gaskiya muna wa Bahari murna sosai, muna taya shi addu'a wannan kokari da yake, Allah ya ƙara inganta aikinsu da yake, ya ba shi kuma kyakkyawan lafiya ya inganta ya masa nisan kwana.
To sai mu ce amin. Malam Yakubu makaniki kenan daga Gashuwa. Bari mu je jihar Gombe. Wane ne akan layi?
Alai darekta ne daga Nafara ƙaramar hukumar Nafara jihar Gombe.
To muna jinka darekta.
To gaskiya wannan runduwan da za a kafa, gaskiya mun yi na'am da shi, kuma Allah ta kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Allah kuma ya taya shugaban Muhammadu Buhari ayyukan da yake yi gaba da yi.
To madalla, darakta kenan daga jihar Gombe. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada a manta sai an saka alamar ƙari, wato plus, sai a saka ɗaya sai a jero lambar. Yawa, to muna jinka.
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Ni ne Musa daga garin Magama Gumau.
To muna jinka Musa daga Magama, jihar Bauchi kenan ko?
Jihar Bauchi.
To muna jinka.
Wato ni ina farin ciki da wannan gudunmawa da Buhari ya kai musu na tsaro, domin wannan abu ya fito ne mu ma da muke jefa bakin ciki, ya ishe mu a kan kullum kashe-kashen mutane a wuraren. Hello?
Muna jinka Malam Musa.
Yawwa. Don wannan abubuwa yana ɗaga mana hankali, mu da muke nan jihar Bauchi, a dai mu ma ba mu fita daga ciki ba, tunda akwai face-facen mutane.
To mun gode ƙwarai Malam Musa. Ka ɗan mana haƙuri, za mu tsaya da kai ana, akwai mutane da yawa a kan layi. Ga wani kira daga Maiduguri. Wane ne a kan layi? Hello, na Maiduguri, kana jin mu? Yawa, to lafiya, ina gajiya. To menene ra'ayinka?
Ra'ayina wato shi wannan al'amarin sace-sace shanaye wannan.
Na'am.
Kaddamarwa da shi shugaban ƙasa ya yi. Sama masa da shi kuma da ke ɗauka masa.
To madalla, mun gode ƙwarai. Ga wani kira daga Kaduna, mun sake samu. Wane ne akan layi?
Hello, Aliyu ne daga Kaduna, Haim Banki, Najeriya.
To Aliyu, muna jinka.
Ya zan kira ne wannan kaddamarwa da shugaban ƙasa ya yi babban abin zirage, sai dai ina ganin ana yin kamar bayan ba a gani, domin ina yin kamar waɗanda aka koro daga dajin Falgore, kamar su da suka tsarkaɗa suka nufi wajajen, domin lokacin da aka suka gannabi can gefen nan wadajen gefen zamfara abin da yi kamari haka ba. Amma inda aka faso su daga nan ina ganin kamar haka ya sa suka wasu kamar yanzu ma inda aka damar za a zo su wasu su ma za su nufi wasu wuraren. Shine nake fatan gwamnati za ta yi zuwa irin su daujin Neja haka zuwa sauran duk wuraren inda abin bai kai ba.
To madalla mun gode Aliyu da fatan waɗanda suke da alhakin kula da wannan batu da ka ɗago suna jin wannan magana da kai. Ga kira daga Abuja, wane ne a kan layi?
Abusule Tsakura ne yake magana.
Yawo, to muna jin ka Abusule.
To abin da yake magana a kai ne wallahi farin ciki nake a kan wannan wani abu da shugaban ƙasa ya kan wannan sojin ciki a wannan jinjira da aka yi Kampala. Ina matuƙar farin ciki a kai. Allah ba su nasara, Allah ba su nasara a kan wannan mugun dadi.
To mun gode Abusule daga Abuja. Ga wani mai kira daga Mina da ke kusa da Abuja, wane ne a kan layi?
Sunana Suleiman mai samarin ritaya daga Mina.
To muna jin ka Suleiman.
Ya abin da zan faɗi shi ne wannan abu da shugaban ƙasa ya yi kyau sosai, dama abin da ake daɗe ana jira kenan. Da ita matsalar jihar Zamfara matsala ce wadda ba tun tsayawa ba ce, ya kamata ma a ce tun kafin yanzu aka ɗau wannan mataki. Amma ganin an ɗauka yanzu muna farin ciki, Allah kuma ya sa kulliya ta biya kuɗin sabulu.
Yawwa, to Malam Sule,
yana da kyau bayan Zamfara ma a ɗauki matakai wasu wurare da idan ba Zamfara kaɗai ake irin waɗannan abubuwa ba, akwai wasu wurare wanda su ma suna fama da ire-iren waɗannan matsaloli, ya kamata ce su ma an ɗauka musu irin wannan mataki bayan ita Zamfaran.
To mun gode Suleiman daga Mina. Bari mu koma Jihar Plateau a Jos, wane ne a kan layi?
Assalamu alaikum Mahmud Lale.
Wa alaikum salam, alhamdulillah.
Sunana Alhaji Kabiru Highlanders daga ƴan awaki.
To Alhaji Kabiru, muna maka maraba da zuwa wannan fili, menene ra'ayinka?
Wato ra'ayina a nan shine nayi farin ciki da mai girma shugaban ƙasa Yusuf Sayin Talakawa ya sa baki a cikin wannan harka na tsaro na Zamfara. Kuma insha Allah ina fata ƴan Najeriya su gane ƙarshen wannan abu ya zo insha Allah, nan ba da nadewa ba. Ku tashi lafiya, na gode.
Ni Alhaji Kabiru, kamar wani kira za ka yi a lokuta da dama idan aka tura sojoji irin wannan yanki su wanzar da zaman lafiya, akan samu dan ƙorafe-ƙorafe na suna cin zarafin mutane. Kamar wani kira za ka yi ga su jami'an da su kula da ainihin aikin da aka tura su?
Alhamdulillah Muhammad Lalo, kaga da ana samun irin wannan, amma a wannan gwamnati insha Allah sojoji suna iya kokarin su kuma za su bi doka da oda. An Allah ya ga talaka ba za su samu damuwa ba insha Allah.
To mun gode kwarai Alhaji Kabiru daga Jos Jihar Plateau, kuma da wannan kira naka ne muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyin naku, muna godiya kwarai da gaske. Yanzu kuma sai wasanni.
Wasanni a takaice.
Ƙasar ta haye saman Ingila a jadawalin mafificin ƙasashe a fagen tamola na hukumar ƙwallon duniya wato FIFA, bayan da ta yi gwagwarmayar kaiwa a matakin kusa da na ƙarshe na gasar ƙwallon ƙafa ta cin kofin nahiyar Turai ta bana. Ƙasar ta Wales ta haye matakai 15 daga matsayinta na da, inda a yanzu ta koma ƙasa ta 11 a duniya, yayin da ƙasar Ingila ta ƙara yin ƙasa zuwa matakin ta 13. Matsayin ƙasashe biyar na sama dai yana nan bai canja ba a jadawalin na baya-bayan nan, inda kasar Argentina ke ci gaba da zama a sama, sannan Belgium ta biyu, Colombia ta uku, kasar Germany ta hudu, yayin da kasar Chile take ta biyar. Hukumar ƙwallon ƙafar duniya wato FIFA ta dage barazanar kakabawa kasar Uganda takunkumin haramta mata shiga harkar ƙwallon ƙafa ta duniya. Wannan ko ya biyo ne bayan wani taro da wakilai biyu na hukumar a ranar Talata da ta gabata. Hukumar ta FIFA ta bada kashedi ga kasar ta Uganda, sadda gwamnatin kasar ta nemi hukumar ƙwallon ƙafar kasar da ta rattaba hannun yarjejeniya da gwamnati. To amma hukumar ta FIFA na ganin wannan kan iya kasancewa wata hanya ta samun katsalandan daga gwamnati, abinda dokokin hukumar suka haramta. To amma a daidai wannan lokacin ne ita kuma kasar Benin ta sami sakon kashedi daga hukumar ta FIFA akan matakin da ta dauka na bada umarnin cafkewa da tsare wasu manyan jami'a bakwai, ciki ko har da dan majalisar FIFA din Constant Omari. An bada umarnin kamun ne ga shugabannin hukumar ta ƙwallon ƙafar ƙasar Benin da kuma wani jami'in hukumar ƙwallon ƙafar Afirka wato CAF da ke sanya ido, waɗanda suka halarci zaɓen hukumar a ranar 10 ga watan Yuni. Hukumar ta FIFA ta ce muddin ba a janye wannan umarnin na kama mutanen baya zuwa ranar 18 ga wannan watan, to za ta miƙa al'amarin ga wani kwamitinta na ladabtarwa domin ɗaukar matakin da ya dace a kai. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
To yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. An tsamo gawar wakilin Willie Kimani, wani lauya kuma mai bincike wanda ke aiki da wata kungiyar ƙasar Amurka mai zaman kanta da ake kira International Justice Mission IJM a takaice, da wani mai suna Joseph Muwenda, da kuma direban kungiyar IJM da ake kira Joseph Miruri a cikin kogin Machakos dake gabashin Nairobi ranar 7 ga watan Yuli. Shi wannan lauyan kare ƴancin bil'adama William Kimani yana kare Joseph Muwenda sun ji mai rauni. Wayannan mutane uku sun bata ne bayan da suka bayyana gaban kotun Nairobi a ranar 23 ga watan Yuni. Tuni dai aka kama wasu ƴan sandan Kenya guda uku masu nasaba da wannan mutuwa, kuma sun bayyana gaban kotun Nairobi ranar 11 ga watan Yuli, inda kotun ta tsare su har tsawon kwanaki 14 don ci gaba da bincike. Kotun za ta sake bude batun ranar 18 ga wannan watan Yuli. An fidda wata sanarwar haɗin gwiwa a ranar 1 ga watan Yuli da jakadun ƙasashen waje na Amurka da Australia da Denmark da Germany da Netherlands da Norway da Sweden da kuma Birtaniya suka sanya mu hannu. Sanarwar ta ce ma'aikatunmu suna ba ma'aikatan tsaron gwamnatin Kenya taimako akan wannan lamari. Masu fafutukan kare ƴancin bil'adama suna da muhimmiyar rawa da suke takawa wurin kare haƙoƙin jama'a da ƙarfafa bin doka da oda, kuma za mu ci gaba da taimakawa ayyukansu da kare su. Ya kamata duk wanda aka same shi da laifi a cikin wannan abu ya gurfana gaban doka, ko shi wane ne, ko da dan kasa mai zaman kansa ne ko ma'aikacin dan sanda ne. Hukunta ƴan sanda idan suka aikata laifin cin zarafin jama'a ko wani laifi na daban zai taimaka wurin kawo ƙarshen ɗanyen hukuncin da ƴan sanda suke aiwatarwa, kuma zai tabbatar da zaman lafiya da tsaron al'umman kasar Kenya baki ɗaya. Sharhin muryar Amurka na yau kenan, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To kada dai a shafa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu anan agwaguna cewa kusan wato 5 na yamma ne, sura minti 3 ga Aliyu ya dau da labarai a takaice.
To Mahmud, Najeriya fa tana bukatar zuzurutun kuɗi mai ya akalla dala miliyan 164 domin ta hana yunwa ta kashe dubban mutane a sashen arewa maso gabacin ƙasar, a cewar wasu muƙarabai na Majalisar Ɗinkin Duniya. Daman dai jami'an ƙungiyoyin ba da tallafi na duniya Boko Haram ce suke ɗora laifi na haifar da wannan masifa ta yunwa a can jihohin arewa maso gabacin Najeriya ɗin a sandan hare-haren tsagerancin da suke kaiwa. Fafutukar da aka share shekaru 7 ana yi da kungiyar Boko Haram din ya janyo tarwatsewar harkokin noma da kasuwanci da mutuwar mutane 20,000 da kuma saka wasu kamar miliyan 3 su bar Najeriya su yi gudun hijira zuwa kasashe makwabtanta kamar su kamar Chad da Niger. Mun kuma kawo muku rahoton cewa kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta zargi hukumomin Kamaru da cewa suna amfani da yaƙi da Boko Haram, suna gallaza mutanensu ta hanyar kashe su da azabtar da su da kuma sa wasu suna wato salwancewa. Kungiyar ta zargin cewa kusan kowane wata hukumomin Kamaru din suna tsare mutane sun fi 1,000 a cikin abin take kira halin rashin imani, inda kuma da yawan su suka mutu saboda ko yunwa ko cututtuka ko kuma azabar da ake gana musu. Sannan rahotanni daga Kenya sun ce ashe mutumin nan da ake zargin da cewa ya harbe wasu ƴan sanda shida a yammacin ƙasar a yau Alhamis shi ma kansa ɗan sandan ne. A da labaran da aka fara bayarwa sun ce mutumin ɗan ta'adda ne da ke yawa ƙungiyar Al-Shabab ta Somalia aiki.
To masu sauraro, abin da ya suka kenan baki ɗaya cikin shirin namu na wannan lokaci, sai kuma gobe idan Allah ya kaimu za mu sake dawowa da wani shirin ba wato daɗin-ɗiminsa. Yanzu a madadin ɗaukacin ma'aikatan muryar Amurka, bari mu miƙa saƙon ta'aziyyarmu ga abokiyar aikinmu Halima Jimarau da ‘yan uwanta Fati Gana Jimarau da Abubakar Jimarau da kuma Lami Jimarau, saboda rasuwar mahaifinsu Jimarau Arɗo Ihe, wanda Allah ya wa rasuwa ɗazunnan a jihar Difa da ke jamhuriyar Nijar. Za kuma a yi jana'izarsa ne gobe da safe idan Allah ya kaimu da fatan. Allah ya mai rahama, amin. To dama dai Ali Mustapha Sakwata ne ta gabatar da shirin, sai Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin, da kuma injiniyan mu Thomas. Ni Mahmud Lalo ne ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Assalamu alaikum.